wannan yammaci na ranar Lahadi, kamar yadda sanarwa ta gabata game da kwanan wata, yau muna 23 ga watan Safar shekarar hijira ta 1447, daga wannan masallaci na ALY go ALY Islamic Center da ke nan garin Ikara. Ina mana gaisuwa da fatan alkhairi a wannan yammaci mai albarka. Kamar yadda aka ambata, matashiyar wannan tattaunawa ita ce batu game da kyautatawa da wajabcin aiki ko kula da gida a wurin mace. Ma'anar wannan maudu'i shi ne, shin menene ya zama wajibi ga mace ta yi a zamantakewarta da mijinta na hidimar gida, wanda ya kama da girki, wanke-wanke, shara, kula da sauran al'amura da suka shafi tsaftan cikin gida da alkin tashi. Shin menene dole a kanta, menene kuma wanda ba dole bane? Shin wai dama a cikin aure da zamantakewar shi akwai waɗannan ayyukan ko kuwa babu? Dacewar magana akan wannan matashiya tana da alaka da yanayin rayuwa da muka samu kanmu. Abinda nake nufi shine, a da can a shekarun baya babu wanda yake ɗauko wannan matashiya don yi magana a kanta, saboda muna rayuwa a wani yanayi wanda al'adunmu da zamantakewarmu ta hukunta ba wata mata da take ganin ƙyashin ta yi aiki a gidan mijinta, ba wata mata take ganin tana aiki a gidan mijinta kamar an zalunce ta ko an takura mata ko an ɗaura mata abin da ya fi ƙarfinta. To ana nan yanayi yana canzawa yau da gobe, ana samun baƙin al'adu da baƙin tunane-tunane da kuma musamman yaɗuwar kafofin sada zumunta ɗin nan, wanda suke ba da damar yaɗuwar bayanai, yaɗuwa mai ban mamaki kamar wutar daji. Sai aka samu wasu da wasu irin fassarori da wasu irin tunane-tunane suke ɗauko irin wannan zancen, kuma har zancen ya fara tasiri a wurin iyalanmu da iyayenmu da sauran al'ummanmu. A wani lokaci ma sai ka ga an je ana rikici tsakanin miji da mata, har akai gun waliyai ko akwai gun liman ko gun alkali. Ma ka je mai rikicin ta ce ba za ta yi girki ba, saboda Allah bai ɗaura mata girki ba. Ita ta ce ba za ta yi wanke-wanke ba, ba za ta gyara mishi shimfiɗa ba, ba za ta sa ma yara famfas ba, saboda ba shi ne wajibinta ba. Wajibinta kawai shi ne ta zauna ta kwalliya a kalle ta, a yaba mata, a ba ta ci ta sha, kawai shi ne wajibinta. Shi sa yake da muhimmanci a sake tariya, a ambatar wa al'umma wasu daga cikin dalilai da ƙa'idojin shari'a game da wannan mu'amala ta zamantakewa aure. Ina so na gina wannan tattaunawa ƙarƙashin wani hadisi wanda sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yau sayyidina Ali radiyallahu anhu da sayyida Fatima radiyallahu anha jawabi akan irin wannan matsalar. Wata rana, kamar yadda Aisha ta bada labari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya je wata harka a wajen gidansa, sai ga Fatima radiyallahu anha ta kawo masa ziyara. Da ta zo gida bata same shi ba, sai ta bar wa matarsa Aisha radiyallahu anha saƙo cewa idan babana ya dawo, ice mishi na zo wurin shi kuma na kawo mishi bukata ne, na ji labarin an ce Allah ya huwace mishi an kawo mishi wasu bayi daga cikin wato dukiyoyin da aka samu na wani jihadi, ina so ya taimaka mini da mai aiki wacce za ta zo gidana ta dinga taya na aiki, niƙa da markaɗe da tankaɗe da sauransu, da girki da wanke-wanke, saboda ina shan wahalar aikin gida, gashi ma har hannuna ya yi kanta. Mun san irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunar Fatima radiyallahu anha, har yana cewa ma innama hiya bad'atun minni, Fatima wata tsoka ce a jikina. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cin ta sosai a jikinsa, yana kaunarta. Kuma mun san yadda kauna tsakanin iyaye da ƴaƴa take haifar da tausayi. Abinda zamu tsammanta daga wannan saƙon Nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan tausayin da kaunar sai su bushe zuciyarsa sai ya marmaza ya biya wa Fatima bukatarta musamman kuma a lokacin lokacin Allah ya azurta shi da abin da zai biya mata bukata kamar yanzu idan diyarki ko diyarka da tayi aure ta kawo maka karan wata bukata da ta rasa a gidan mijinta abinci ko sutura ko kudin magani ai in dai kana da shi ba za ka yi wani tunani guda biyu ba ko abinda zaka yi zaka taimaka ma danka ko ki taimaka ma yarki ayi abin da ya kamata in ya so daga baya abu ba asi to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi da kansa sai ya tafi gidanta yaje ya zauna akan gadanta yace ta zauna a gefen shi na dama yace wa Ali ko kuma zauna anan suka zauna suka sashi a tsakan kani sannan yace na samu labarin sakon da kika zo kika bayar kuma an gaya mun amma bari in fada miki ke da mijinki abinda zai fiye muku alkhairi fiye da in ba ku bawa wanda zai dinga muku aikin gida ku ji abinda Annabi ya ce mata shin bana nuna muku abinda ya fiye muku alkhairi fiye da wannan bukatar taku ba suka ce muna so sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su zikirin tasbihi da hamdala da hailala yace ku dinga yin wannan kullum bayan sallolinku ya fiye muku alkhairi fiye da ku samu masu muku aiki a gida wanda a sanadiyar su ku kuma za ku daina komai ku koma kawai ku zauna ku shantake kuna cin duniyar ku da tsinki to wannan hadisi asali ne daga cikin asalai wanda suke bayyana yadda ake mu'amalar aikin gida tsakanin iyalai hakanan akwai hadisin Asma mata Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa anha wanda ta bada labarin cewa na kasance ni ne nake yi wa dokin mai gida na ciyawa ni nake share wurin kwanciyarsa ni nake sa masa ruwa a wurin shan ruwansa ni da take wannan aikin waɗannan matan da ake bada labari mata ne masu daraja a addinin musulunci mata ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ma mun ji cewa ɗiyarsa ce to ana nan sai malamai suka zo daga baya sai suka yi maganganu waɗanda daga cikin maganganun ne aka samu wasu ƴan ba na na'iya suke zuwa su zaƙulo wani zance ko dai mai rauni ko wanda ba ma'anarsa ba sai zo sai su yaɗa shi sai su rikita kan al'umma shi ne cewa to wannan hidima da mace take yi wajibi ne ko ba wajibi ba ne kuma menene wajibin da ya kamata ta yi ne ba wajibi ba ƙa'ida dai game da zamantakewa aure shi ne faɗin Allah da yake cewa wa'ashiruhunna bil ma'arufi ku rayu da su a bisa abin da ya dace ta fuskar shari'a da abin da ya dace ta fuskar al'ada da zamantakewa ta yau da kullum mu kiyaye wannan matsayin ƙa'ida a rayu da ƴaƴa mata matan aure ta fuskar abin da ya dace a shar'ance girmamawa da mutuntawa da tausayi da taimakawa da makamantansu wato duk abin da mutum zai yi ya zamana cewa idan matar shi za ta ba da labarinsa za ta ce kaiwa na mutumin kirki ne idan makwabcin shi za su ba da labarinsa za a ce kaiwa na mutumin kirki ne kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana khairukum li ahli mafiya alkhairi a cikin ku wurin Allah sune waɗanda a wurin iyalansu suke matsayin mutanen kirki yace kuma ni na fi ku zama mutumin kirki a cikin mu'amalata da iyalaina saboda abin da yake fata mutum wajen mu'amalarsa da iyalansa shine ya zama mai haƙuri mai kawaici mai kyautatawa mai girmama sirkai mai bada uzuri mai haƙuri duk abin da zai zama na mutunci da sanin ya kamata abin da yake nema ke sannan hidima kuma duk wanda aka saba a al'adance cewa miji yana yi to shi ya kamata ya ci gaba da ita wanda aka saba a al'adance cewa mace tana yi to ita ya kamata ta ci gaba da yi kamar yadda ka'ida yake cewa al-mashrutu 'urfan kal-mashrutu nassan abinda aka sani a al'adance cewa haka ake yi to kamar abu ne da ya tabbata a shari'a don haka wasu malamai suke cewa matukar ba wani sharadi aka yi a wurin auren ba cewa ba za ta yi kaza ba to duk abin da aka san mata suna yi to za ta ci gaba da yin shi alal misali a al'adarmu ta mutanen ƙasa Hausa ta Hausawa da Fulani da Nufawa da Bari-bari da sauransu. Duk wanda zai mai ishi aure dama yakan yi mata gara da kayan daki. A cikin garin nan har da kayan girke-girke, akwai wukaki, akwai rushu, akwai tukwane, akwai har da susan wanke tukunya da sai an siya. Ba haka bane? To waɗannan kayayyakin da aka siya tsakaninku da Allah, an siya ne ce ta bude shagon sai da kaya? Ita in yamura ce za ta bude shagon sai da kayan wanke-wanke ne? Me aka siya ta yi da shi? Dan ta yi aiki ko? Da shi za ta yi wanke-wanke, yanzu har da ma abin wanke bayi har da shi ake siya. Irin mofa ake ci mishi kowai? Duk sai an siya. To za ta yi ta aje su ne ta fara, ita ma ta zama in yamura tana sai da kayan wanke-wanke ko kuwa? Ashe a al'adance an san dama in ta je za ta yi wannan aikin. Sannan kuma kullum idan kina da ƴa budurwa kina kokarin ki nuna mata yadda yake girki, sanin makama aikin kitchen, sanin makama aikin abin nan wanke-wanke da aikin banɗaki da kula da yara, kullum ana nuna mata. Kuma in ce kuskure za a yi mata tankiya a ce karfa ki je a kai ki gidan miji baki iya girki ba. Za ki ba mu kunya, za ki zama mana abin magana. Duk wannan yana nuna ashe al'adance an san cewa idan ta je to department ɗinta na farko shine kitchen ɗinta. Kamar da shi kuma namiji, kullum ake nuna mishi kwazon da ya kamata ya yi wajen tsayawa ya nemi na kansa. Saboda wata rana zai zama mai iyali, zai zama magidanci, kuma mutanen gidansa za su zauna zaman jiran ya je ya nemo ya kawo. Ya je ya nemo, ya tafi ya siyo abinda ake bukata ya kawo. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, Allah ya ce yafadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ya sanya maza su zama masu shugabanci akan iyalansu saboda dukiyarsu da suke ciyarwa, tun daga sadaki da sauran kayayyaki da suke bayarwa, da yanda suke tanadin wurin zama, su gina ko su kama haya, su siyo abinci, su siyo sutura, su biya kuɗin makaranta, su biya kuɗin asibiti, su biya kuɗin kaza da kaza da kaza, an haihu su yi hidima kaza, su yi hidima kaza. To bima anfaqu min amwalihim. To shin zai yiwu yanzu misali a ce ke kina da ɗa namiji da ya girma kika mishi aure, sai kawai ki je gida ki gan shi matar tana zaune a falo, shi kuma yana shara ko kuma yana wanke-wanke, za ki fara salati ki sanar da Ubangiji yana mata suke cewa ko ki ce an mai miki da ɗa ɗan Daudu? Za ki ce ba ki yarda ba, kuma haka ba ne? Ku ne iyamu mata, za ki taɓa yarda haka ɗanki a ce na farko da kika mishi aure a mai da shi solo biyu, ki je ki ga yana wanke-wanke ko yana talge? Duk barkancin shi da irin wai shi ɗan zamani ko ita ɗan zamani, na tabbatar ba za a yi a gaban siraka ba, ke da cizon ba za a yi a gaban ki ba. In dai kin tafi kin koma gidanki, sa je su yi barikinsu. To ashe muna da wasu conventions, wasu al'adu sanannu waɗanda a kansa ake rayuwa. Su ne al'ada cewa namiji shi ne shugaba a gida, shi ke da doka, shi ke nema ya kawo, shi ke ciyarwa, shi ke jagoranci. Ita kuma mace ita ce shugaba a cikin gida ta fuskar mu'amalar girki da wanke-wanke da shara da tsaftace gida da sauransu. To kuma wannan conventions ɗin, waɗannan al'adu sun dace da abin da yake a cikin littattafai da abin da malamai suka karantar. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mace mai kula ce, mai kiwo ce a cikin gidan mijinta. Za ta kula da dukiyarsa, ta kula da abincinsa, ta kula da ƴaƴan shi da sauransu. Saboda haka wannan yana nuna mana kenan asali abin da ake a kai shine wannan tsarin da muka ga ana yi. To sai kuma abubuwan da malamai suka lura da shi shine cewa a cikin al'adun kuma, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa dole ne a kula da kuma kowace mace ne za ta iya yi a matsayin irinta da aka auro ta, wajen wace irin mace ce, wajen dangantakarta, aikin da mata ƙauye za ta yi, mata birni ba ta iya shi ba. Ba'ana yanzu wata mata inda take rayuwa ta saba jan ruwa daga rijiya, wata kuma ba ta saba ganin rijiya ba, haka ba za a ce ta yi aiki, ta yi wannan aikin ba. Wata ta saba ta shiga kitchen da kanta ta yi girki tun daga kan tankaɗe da talge da sauransu. Wata kuma sai ta bada umarni, tun da ta so a gidansu ba ta ga ana girki haka ba. Sauran kowace akwai aikin da ta iya gwargwadon sharaf dinta ko akasin haka sannan kuma gurgudan karfinta karfin jikinta zai iya hukunta me yayin aikin da za ta iya yi wata kuma karfinta ko shekarunta bai kai wannan aikin ba haka duk sai an lura da wannan me yayin abinda idan ta yi ba za ta cutu ba kuma irin aikin da mata suka saba yi ne a cikin al'ummar da take rayuwa kuma abu ne wanda al'adance yin shi bai zama matsala a gare ta ba saboda haka mu lura da wannan jama'a mu daina biye ma sababbin abubuwa dake shigowa na tunane-tunane waɗanda ana kawo su ne kawai dan a rikita al'umma dan a rikita ma mutane tunanin su wanda kuma ba daga bakin malamai suke fitowa ba daga bakin mutane ne waɗanda ba su san inda ilimi ya sa gaba ba ko wasu ma waɗanda ba su da alaka ma da addinin musulunci ko alaka da karantawa wasu ma kuma dama mutane ne da suke daukan tarbiyya ko al'ada irin wanda aka shigo da ita ta gwagwarmaya da sunan wai za a nemi wa mata ƴancin su wai za a kwato musu ƴancin su alhalin mu ko mun sani a musulunci dama mata suna da ƴanci daidai gwargwadon wanda addini ya tanadar musu addini bai ba su dama su tafi sakaka haka wato babu ka'ida ba kamar yadda mawaki yake cewa rubbun nisa alal fadilati innaha fil mawqifaini lahunna khairu thaqi ku tarbiyantar da mata akan kyakkyawan mu'amala da tarbiyya domin wannan kyakkyawan mu'amala da tarbiyya a gare su a duniya da lahira shine mafi girman abin da zai sa su tsira yace ana la aqulu da unnisa asawafira yajrunna fil aswaqi baina rijali bana cewa ku saki mata haka su ta yawo a kasuwanni babu lullubi babu killa cewa waɗanda wato suna yawo cikin mazaje inji shauki ne ko Hafiz Ibrahim na inji Hafiz Ibrahim sunaka ba a cewa a saki mata haka nan a bar su babu tsari ba kuma a cewa a kuntata musu kuntata wanda za ta zama kuma in suka tashi bore to za su yi mummunan bore to wannan shine abin da ya faru da diya mace a yammacin duniya cikin turawa wato mace ta samu kanta a cikin kunci da damuwa a hannun bature bature ya takura mata ya hana ta sakewa ya maishe ta kaman dabba saboda haka daga nan da ta tashi yin bore sai kuma ta sake irin wannan muguwar sakewar da ake ganin turawa suna akai babu tunani babu sitira babu mutunci babu sanin ya kamata babu bin dokokin Allah babu bin dokoki na rayuwa ta mutunci kuma shine sai suka dauko wannan mummunan tunanin sai suke so su zo su yada shi a cikin mu abin takeici sai ake samun daidaiwan waɗanda suka yi karatun boko ko wasu wanda suka sha wahala a hannun wasu daidaiwan mazaje don suka tashi reacting sai su irin wannan reaction din sai su ma su yi kokari su ga bari su yada wannan tunani na bokarewa a cikin mata duka mata wai su bokarewa mazajen su da iyayen su ni ne sihar da nake muku tun farko ya ku iyayen mu mata shine ku kiyaye irin wannan tunanin ki gane cewa zaman aure zaman ibada ne miji din nan shugaba ne Allah ne ya bashi wannan shugabancin shari'a ce ta ce a bashi wannan girma saboda haka ki wa mijinki da'a da biyayya da hidima gurgudan hali da nufin kina bauta Allah ne kina neman yarda Allah sannan kuma kina neman ki faranta wa mijinki rai dan ya zama da cewa ya amince da ke yayi da ke duk matar da ta mutu alhalin mijinta ya amince da ta yayi da ita don Allah ya so ta tsira wanda kuma ta kasance a koda yaushe ba ta da aiki in banda uzurta wa miji da takura mishi da sa shi cikin halin tunani halin ni yasu ta sani cewa tana iya shiga cikin tsinuwa da mata ƴan aljanna suke yi wa mata na duniya masu bokare wa mazaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk lokacin da wata mata a duniya ta uzurta wa mijinta ta hana shi zaman lafiya ta hana shi jin dadin rayuwa to matar shi ta aljanna za ta dinga addu'a tana cewa ya Allah wannan bawa naka ka kashe shi kawai dawo wajenmu ka bar shi a hannun wata masifaffiyar mata wanda a matsayin bako yake a wurin ta ya Allah ka tsine mata albarka saboda haka rasiki gaba ɗaya al'amarin ki ya lalace ya rikirkice hakanan manzo Allah sai sama cikin hadisi yake cewa duk wata mata da mijinta ya kwana alhalin yana jin takaicin rashin kirkin da ta yi mishi, to haka mala'iku za su kwana suna yin Allah wadare da ita. Saboda haka a matsayin ki na musulma, me kike nema tsira a wurin Allah? Samun dace da rahama Allah. To Allah madaukakin sarki mai hukunta cewa a matsayin ki na mata aure, tsirenki da dacenki yana da alaka da harkar da kike da mijinki ta mutunci, ta sanin ya kamata, ta girmamawa, da sanin matsayinki cewa ke ke ƙasa da shi, shi kuma shi ke sama da ke. Saboda haka wannan shi ne kamar mu ce kamar shi fada kenan, ko zance ya yi nisa? Zance ya yi nisa ko? Malamai sun yi maganganu mabambanta game da wannan matsala ta hidimar mace a gidanta, wanda idan muka kalle shi a iya cewa sun ƙaru junansu ta fuskar yadda suke kallon magana. Amma zan so ne kawai na karanta mana maganganun wasu malamai waɗanda maganarsu ita ce a abin take ainihin mu'tamada. Daga ciki akwai maganar malaman Malikiya, manyan malaman mazhabin Malikiya da wasu ma a wajen Malikiya, kamar Imam Abu Thaurin da Abubakar ibn Abi Shayba da Abu Ishaq al-Jawzjani da wasunsu, cewa suka ce anna 'alal mar'ati khidmatu zawjiha, lallai akan wato mace akwai hidima da za ta yi wa mijinta wajibi ne, fil a'malil batina, a ayyukan cikin gida waɗanda ake yin su a cikin gida, allati jaratil 'adatu bi qiyamiz zawjati bi mithliha, suka ce wanda a al'adance al'ada ta gudana akan cewa mace tana yin irin wannan hidiman. Suka ce li qissati Ali wa Fatima radiyallahu anhuma, saboda waccan kissa ta sayyidina Ali da Fatima, Allah ya kara musu yarda wanda muka ishara zuwa gare ta, haythu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qada ala ibnatihi Fatima bi khidmatil baiti, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta cewa lalle yarsa Fatima ta dinga yin aiki a cikin gidanta, wa ala Ali bima kana kharijal baiti, Ali kuma shi kuma mijin aka ce shi kuma hidimar shi shine hidiman nemowa daga wajen gida. Sannan yace wali hadithi, saboda kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, da zan umarci wani ya dinga dukawa yana gaida wani, to da na umarci mace ta aure ta dinga gaida mijinta tana dukawa. Walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmara ila jabalin aswad wa min jabalin aswada ila jabalin ahmar lakana naulaha, da mutum zai umarci matarsa da aiki mai tsanani kamar ya ce ta ɗauko wani abu daga wancan bakin dutse zuwa wancan fari, ko daga wancan farin dutse zuwa wannan baki, lakana haqqun nauluha an taf'ala, da zai zama abin da yake wajibi a kanta ta yi wannan aikin, kanta ce ba za ta iya ba, ta kwatanta yi, sai in ta kasa aka ga ba ta iya ba ta samu uzuri. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبود من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يا أمر نساءه بخدمته ينا أمرت ما تنسى دي مسا أيكي أتكين جدا فيقول أنشا جن ينا تشوى يا عائشة يا كي عائشة أطعنيها من قومن كذا يا عائشة حلم المديا من قومن وكا يا عائشة حلم الكسعة من قومن قواننا Nabi ya sha sa Aisha ta yi aiki, ta yi girki, ta hada mishi magani, ta hada mishi ruwan wanka, ya aike ta dauko abu a cikin daki, ko ta dauko mishi daga waje ta kawo daki, duk wannan ayyukan arwayto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanya matan shi, kuma arwayto cewa yana taya su, she kaga taya su da aka ce yana yi, yana aikin su ne kenan asali, amma saboda rangwamansa da tawalu'unsa da iya kula da iyalansa, in ya sa ta aiki ko tana yin wani aiki sai zauna ya taya ta saboda kyautatawa. Daga cikin wato abinda ke ƙara fito da wannan magana fili shine magana al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu a cikin al-ikhtiyarat, a inda yake cewa watajibu khidmatu zawji watajibu khidmatu zawji bil ma'ruf min mithliha li mithlihi, ya wajaba mace ta yi wa mijinta hidima a bisa abin da yake sananne a shari'a da al'ada, irin hidimar da mace irin take yi ga miji irin nata. Akwai matar da irin ta an san za ta iya hidima kaza kuma ga irin wannan mijin, to irin abin da za ta yi kawai kenan. Amma hidimar da bata kama irin ta ba, to ba za ta yi ta. Wato akwai abinda a al'adance an san irin wannan mata ba za ta yi shi, to ba za ta yi wannan hidimar ba, saboda irin garinsu ko shekarunta ko matsayinta ba zai ba ta damar ta yi wannan ba. Wata saboda ta tsufa ko ƴar yarinya ce, wata saboda tana da matsayi babba a cikin al'umma. Yanzu mutum idan je ya auri wata mata wadda take babban mata ce, dole akwai abin da sai ya mata ta yi irin wannan abin, irin wanda manyan mata suke. Mutum ya je auri mace ƴar siyasa yanzu, woman leader, ta yaya zai ce kuma sai ta zauna a gida kuma ta yi ma yara abincin safe, alhalin kuma za a tafi gobe akwai zaɓe, a tafi campaign, kaga shi zawo kanshi wannan jidalin. Hakan ya je auri likita ko nurse, dole ta za ta kwana a asibiti. To kaga nan za ta kwana a asibitin na ranar, sai dai shi da ƴaƴan su nemi abin da za su ci, ko kuma Allah ya taimaka musu ta dafa kafin ta tafi, in ba ka sai su ci wani abin nan na waje, ko kuma ya dafa musu indomie, ina abin da zai dafa kawai kenan ko. Saboda haka ya danganta ga irin matar da mutum ya aura. Haka akwai ƴaƴan sarakuna waɗanda a al'adance su ba sa yin aiki, saboda haka duk aikin da zai yi ko ya ce mata ina son kaza, sai dai ta kuma ta kira ma'aikaci ta kawo wannan abu. Da haka idan mutum ya aure ƴaƴan sarakuna ko sangartacciya, ƴan auta wadda ba ake ji da ita, to haka zai ta haƙuri da ita. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa irin aikin da irinta za ta yi ga irinsa. Na fata muna ganewa. Haka akwai aikin da a yanki kaza, a al'adar mutanen wuri kaza, to mace tana yin shi, al'adar wuri kuma mata ba sa yin shi. Yanzu galibi matan da suke nan wajen a ƙasa Hausa din, na san ba su taɓa taka gona da sunan sun je aiki ba, ko ba haka ba ne? Kuna gida sai dai ku ga an kawo damman nan, ana ta aje su da buhunan nan, ku ci gaba da aikin ku. Amma mutum yana nausawa nan gabas haka ko kudu din nan, za ki je ki ga inda mutum yana yin aure ne ma don ya tara mata su taya shi noma. Kowace da ya aure ta zai ba ta gonata a irin yankin kudancin Kaduna ko a Taraba ko a makamancin wuri haka da Nasarawa. Yauwa, saboda haka da ke da ƴaƴanki duka in gari ya waye ƴan mata, haka za ku ja majanyi ku ɗaura kwankwaso, kowa ta tafi gona. Mijin kuma yana nan yana kula da kuna aiki nan da ke ko ba kwa yi. To a wurinsu daidai ne tunda sun yadda ana yi a al'adarsu. Yanzu ko nan da zaki aurar da aiki ki jance an kai ta gona, ce cabbi jam na auren mai da baiwa ne, gobe gobe za a fara rigima, ko ba haka bane? Kin ga ya danganta ga irin wuri da irin yanayin mutanen. Akwai wurin da mata su suke zuwa rijiya su ɗebo ruwa, akwai wurin da kuma babu ruwansu. Yanzu irin matan mu na birni, wata ma bata taba ganin rijiya ba, ruwa ne yanzu din da aka gidan ƴan gayu kamar nan da muke ciki, inda gida ne, wataƙila sai ruwa ya zo har cikin toilet ɗinta, har cikin famfan sink ɗinta na kitchen ko. Kin ga wannan bata san yadda ake zuwa rijiya a ɗebo ruwa ba, to ba ruwanta da wannan hidimar. Amma wacce a inda take sai an je rijiya ko ta cikin gida ko ta makwabta a ɗebo ruwa, to wannan ma yana cikin aikinta. Taka mu gane wannan. Mun ji cewa mata Az-Zubair ibn al-Awwam, Asma'u ƴar Umais radiyallahu anha wa anhu, tana zuwa bayan gari ta yanko ciyawar doki, saboda al'adar su wannan ba wani abu bane. Tana zuwa ta share wurin kwanciyar dokin, ta kwashe dattin da yayi na bayan gari ko fitsari, in zai sha ruwa ta ɗebo daga rijiya ta kawo mishi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ya ma taɓa ganinta ta ɗauko wannan kayan, ya taɓa ganinta da kayan damin harawa niki-niki na ainihin wato dokin mijinta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta har ta gaishe shi za ta kawo dokin wannan hidima. Da a ce babu kyau, sai Annabi ya ce karki ƙara yi daga yau, ko ya kira mijin ya mai tankiya ya ce ba haka ake yi ba. Saboda haka abin yana da alaƙa da irin garin da mutum yake da irin al'adar da yake. Saboda haka mu gane, ya ku ƴan uwa iyayenmu mata, wannan campaign da ake kawowa ana yaɗawa ba nan bane. Mutane suna da cakuɗa takardu da cakuɗa lambobi, wataƙila wani ne ko wata ya je Masar ko ya je Saudi Arabia ko wani wuri ya ga yadda Larabawa suke hidima da matansu, sai kai abin ya bata sha'awa ko ya bashi sha'awa sai ya ce bari ya zo nan ya saka wannan irin al'adar to ba za ta yi ba a kawo al'ada haka sabuwa rana a tsaka ya je ya ga Balarabe da matarsa suna yawo niki niki yana rike da kwando an shiga kanti ya dauko wannan ya dauko wancan iyakacin ta kawai ta dinga nunawa to a dauko wannan gwangwanin a dauko wannan pakitin sai an cika irin kwanzon da ake turawa na yan gayu a je wajen biyan kudi ya biya kuma a jigun mota ma sai ya bude mata kofar mota ta shiga sai ya kewaya baya ya bude buddi yayi zufa yanda kasa an kama kwarto yayi zufa gaba daya sannan kuma zai tuka mota ya kai ta gida in an je gida kuma ta sauka ko ta shiga gida shi kuma ya sake sace kayan ya kai kitchen sannan ya zo na ya ce hajiya me ya rage kuma to wannan ai ba al'adar mu bace tunda su kuma al'adar su haka suke yi to lafiya launi a wajen su ba wanda yake yi yana jin a matsayin ya kaskanta ko yana ganin kamar an takura masa dama haka ya taso ya ga baban shi ma na yi haka zai yi haka dan shi zai yi to tunda al'adar sace to babu komai su ci gaba da yi su ma daidai amma in kace zaka dauko wannan bako al'ada ka kawo ta nan ko kuma ke dan kin je umara kawai kin ga ana yi kina dawa kawai ki botsare mu ki ce ke wallahi ba za ki saki zuwa ki yi abu da kanki ba ai ba haka larabawa suke ba ai su jinsin ma annabi ne ga yadda suke kai ka zo ka ce kai ustazi ne amma sai ka dinga barin mutane da aiki to za ki samu matsala da mijinki mafi sauki shine ya fita sha'aninki ko kuma ya je ya auro da ta mishi wannan hidimar ya rabu da ki saboda haka mu gane muhimmancin Musulunci ya bar mutane da Araf da al'adunsu kamar yadda harsuna suka bambanta jinsi ya bambanta ƙasa ta bambanta to kuma haka kowanne al'umma da irin al'adarsu al'adun da musulunci yake faɗa da su kawai su ne wanda suka saba wa ka'idoji sananu na shari'a suka saba wa ayoyi da hadisai kamar yadda larabawa qur'ani ya zo ya same su an fara wahayin addinin musulunci an same su da wasu al'adu munana shan giya tsaraici zinace zinace kashe ƴaƴa mata yaƙe yaƙe ba gaira ba sabat da ire-iren al'adun da suke cin riba da sauransu su ne duk aka hana aka ce ba kyau a bari kuma Allah ya taimake su suka bari to haka mu ma nan da musulunci yazo akwai wasu al'adun da za a ke a ƙasar Hausa waɗanda ba su da kyau kuma a hankali addini yana yaduwa sunna tana yaduwa karantarwa tana yaduwa duk ga su nan ana ta barin su gaba ɗaya inda alhamdulillah kowa nan da ke gare strata ta musulunci kowa da lullubinta wataƙila wanda suke da shekaru a nan a cikinmu sun san sadda ba a saka hijaban nan ba a shiga ta kwarai haka balantana a ce ki ga mace hadda niqabi hadda safa hadda kaza da kaza da haka ake yawo ki ga mace kamar kendir haka tamɓar ɗinta wanda ta dan yi kokari ta dan saka dan gyale haka ko wani abu mayafi to kin ga addini ne yake ta yaduwa ana canza wannan al'ada wanda ta saba wa shari'a to abin da ya kamata mu fahimta kenan cewa a cikin ka'idar rayuwa akwai abin da yake addini ne akwai abin da yake mu'amala ne shi addini shine wanda za a bi naso shi keke da keke a wajen gudanar da shi amma mu'amala to kowace mu'amala mutane suna yi ne gwargwadon al'adunsu da rayuwarsu da kuma abin da bai saba wa waɗancan ka'idoji amma na shari'a ba to haka ma a wannan yanayin haka za a aiwatar da su duk da haka musulunci yayi wasiyaci ga maza cewa su kyautata wa mata su ji tausayin su annabi sallallahu alaihi wasallama har a hudu bashi ta ban kwana har a gab da rasuwarsa yana ƙara wasiyaci cewa yana jan kunnan maza su kula da haƙƙin mata su kyautata musu yace fa innahunna awanin bainakunna su matan nan kamar bayi ne al'ani shine kamar al'asir kaman ne wanda aka kama shi ake gudanar da rayuwar shi yadda aka so to mata aure kamar haka take tana cikin wani sarƙaƙiya na aure an riga an saka ta a ƙarƙashin wani mutum to wannan mutumin da aka bashi cikakken iko akan gudanar da rayuwarta sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnansa akan cewa ya bi a hankali ya tausaya mata yayi mata kirki ya mutunta ta yayi hakuri da rauninta na ƙiyamace sannan kuma ya zama koda yaushe jagora da zai ja ta zuwa ga aikin alkhairi da haka ko da aka ce mata su yi aikin gida to kuma an hori maza da cewa kar su ba su aikin da ya fi ƙarfinsu na ɗaya kenan aikin da ya fi ƙarfin mace ba za a bata ba alal misali yanzu mutum ba zai zo kawai ya ce matar shi ta dinga wanke mai mota ba ya san ko ba ta iya wanke mota ba ko ya ce sai ta zo ta mishi juye a babur ɗin shi ko ya ce sai ta yi faskare ya san ko ba ta iya faskare ba
to kada a bata aikin da yafi karfin ta wanda ba za ta iya ba na daya kenan na biyu sannan kuma ana so a dinga yaba mata ana nuna mata cewa abinda take yi ta kyauta kuma ana yabawa ana ganin alkhairinta idan ka ci abinci mai dadi ka ce mai dadi ne idan ka ci mara dadi kai shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ce in abinci ya burge shi sai ya ci idan ko bai burge shi ba kawai sai ya cire hannunsa to kai zama na cewa kai namiji baka san kirki ba wato kai kaza ne sai dai ka ci kai ka goge bakinka in an ji kana magana to an yi kuskure ne kai ta masifa kai ta tijara to ana so ya zama cewa ko da an samu wani kuskure ko an samu wani gazawa to a kauda kai game da kuskuren ko gazawa in kuma nasiha ta kama ayi nasiha a natse ayi nasiha a cikin mutuntawa na biyu kenan na uku kuma wajibi ne ita kuma a kula da haƙoƙinta wanda suke kanshi kada mutum ya daura wa mace aiki tana ta mishi aiki a gida shi kuma bai kula da haƙoƙinta ba haƙƙinta na zamantakewa aure haƙƙinta na sutura haƙƙinta na abinci da sauransu sannan idan mutum ya bata wani aiki wanda yake wajen aikin gida na asali to ya biya ta kuɗin aikinta ko ladan aikinta ma'ana mutum ne yana da mata bayan ayyukan take mishi kuma akwai wani aikin da wajen wannan aikin ne wanda ya shafi sana'ar shi kamar yana kiwon kaji kuma yace ta dinga kula da kajin ko kuma tela ne ita take an san dinki tana rubutawa da sauransu ko kuma ya kai ta shagon shi na chemist ta dinga zama amma kuma ba zai bata komai to wannan baya cikin aikin da ka auro mace dan yin shi dan haka idan ka hada mata da irin wannan ayyukan wanda asali ba sa cikin abincin na al'ada kawai ka samu advantage ne ka samu advantage in ka auro mata nurse ce sai kawai ka je ka bude chemist ko wani irin asibitin da ake yanzu kawai ka samu flat ka mai da shi asibiti ko kuma ka ganta Allah ranba ka bude gidan ruqya sai ka sa tana yin mata karatun shira aljani to idan ka sa ta irin wannan aikin to yanzu ka ga wani extra aiki ne wanda baya cikin abinda al'adance aka san mace tana yi to wajibi ne a biya ta haƙin wannan hidima wannan shine abin da malamai suke tantance game da haka sannan kuma malamai sun yi magana akan cewa har ila yau a cikin ayyukan da za ta yi kada ya zama aikin da asali na maza ne don kar a maida ita kamar wata namiji akwai aikin da dama can maza aka san suna yi yanzu misali tada janareto a gida aikin maza ne ina jin ko tada janareto da kuma dubawa ko a ce an ji kamar barayi sun shigo gida shi zai ki duba mana a wannan aikin namiji ba ka zauna a cikin daki kuma ka ce sahura zai ki duba ki ji wa yake motsi a in ka ce na ki din haka ce kuma na saki aiki kin ki saboda haka sai an kula da waɗannan zuruf din da ahwal din daga nan ake gane menene aikin da ya kamata mace ta yi mai aikin da bai kamata kuma ta yi ba a ƙarshe ya ku iyayenmu mata nasiha da zan yi mana gaba ɗaya ita ce mu sani da cewa zamantakewa aure zamantakewa ce ta ibada ta addini zaman aure zama ne wanda aka kulla shi a bisa alƙawarin Allah shine kamar yadda Allah yake cewa wa akhadha minkum mithaqan ghaliza wato wani alƙawari ne mai nauyi kamar da Annabi ya ce a wancan hadisin cewa kun dauke su ne bi kalimatillahi da kalmar Allah wato da wannan siga da aka yi aka halasta muku su zama a ƙasan ku a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya halasta muku ku mallaki zimmar su a yadda aure ya nuna saboda haka mu san cewa zamantakewa ce ta addini zamantakewa ce ta fahimtar juna zamantakewa ce wadda kuma a cikinta kamar yadda Bahaushe yake cewa zo mu zauna zo mu saba dole za a samu sabanin tunani sabanin ra'ayi da kuma sabanin hangen nesa sannan galibi zaka tarar cewa dama shi namiji yana gaba da mace a shekaru yana gaba da mace watakila a ilimi yana gaba da ita a hankali da hangen nesa wajibi ne ki san matsayin ki cewa namiji na gaba da ke ne namiji wanda yake shugabancin ki ne namiji wanda yake yafi ki hankali ne a alal asl saboda haka wajibi ne ki tsaya iya wannan matsayin da Allah ya baki shi kuma ya zama cewa shi kuma mai hakuri ne da tausayi da sanin ya kamata ba wanda zai zama cewa ya mai da zaman aure wani zaman tashin hankali da jidali da kuma neman ina laifuka suke dan ya samu wato ya capitalize akan su ya ci mutunci ko ya ci amanar da aka bashi ko ya ainihin ci zarafi wani ma har ya kai ga wato zagi ko duka ko aibatawa ko makamanta haka abu na farko kenan abu na biyu mu sani cewa sources wato inda zamu dinga ciro bayanai da inda zamu dinga dauko fikirar da zamu yi amfani da ita to ba fina-finai bane fina-finai da social media da sauran wuraren da ba su da alaka da addini to kar su zama mana manazarta inda a can ne zamu gano abin da zamu ce bari mu zo mu aikata wannan babu shakka kan tafi ne musu ma asara abinda aka ce mana shine mu tambayi malamai mu saurari masu ilimi idan ba mu gane ba mu tambayi fasara a gun malamai ya zama na cewa addinin mu na musulunci qur'ani da sunna da karantawa malaman mu to shine tushen da zamu dinga dauko bayanan da zamu yi amfani da su wajen ainihin mu'amalan mu ta yau da kullum dan duk wannan tattaunawa tana tasowa ne saboda kasancewar a yanzu an wayi gari abinda wasu daga cikin matan mu suke aiki da shi shine abinda suka gani a social media abinda suka ga ya faru a cikin wani film ko wani shiri ko wani abu makamancin haka sai su dauka wai da gaske ne irin wannan hulɗar da ake nunawa ko irin wannan rashin darajar da ake ganin wasu mata suna kwatantawa da suke wa mazan su ko irin wannan sabon salon rayuwar da suka gani sai su dauka wai da gaske ne zai iya yuwa a rayuwa ta gaskiya da gaskiya gaskiya saboda Allah wannan ba mai yuwa bane wannan kuma ba zai haifar da da mai ido ba a bisa yadda muke gani yadda kike ganin mijinki ko kike ganin shi wato wani wanda halayyara da wasu halaye ko wani yanayi mara kyau to ki tambayi waɗanda ba su da miji yadda suke fama zawarci yafi wahala fiye da wannan zaman auren da kike gani wanda duk mijinta ya rasu ko wani kaddara ya sa auren ta ya mutu ta baki labarin haka zaki ga kina da darajar ki kin mai da kanki baya kina da yancin ki kin je kin sai da yancin ki da ke ce in charge na gidanki abinda zaki cike kike decide me zaki dafa duk mutanen gidan suna karkashin kulawarki suna karkashin hukuncinki yanzu kuma kin dawo gidanku kin zo kannanki ma suna jan haushinki yarinya karama wadda bata kai sa'aki ba ta gaga miki magana ta zumbura miki baki ta yar miki da zance ci da Allah an je an kashe aure an dawo ko an takura mana dan Allah mu ana takura mana a nan gidan kin jawo shi ki koma gidan mijinki mana to dan haka ki kokari ki hakuri da wannan halin da kika gani na yanayi in dai ba ya kai sidratul muntaha a rasa yadda zai ba to ki hakuri ki zauna dan mutuncinki dan kula da ƴaƴanki dan kuma ci gaba da samun ladan aure shi ya fiye miki kar ki biye ma surutun ƴan duniya kar ki biye ma kururuwar shedan da irin waɗannan abubuwan da ake yadawa ga sunan ba kai ba gindi abu na gaba da man nasiha shine kun ga irin waɗannan abubuwan da kuke gani a social media ki daina tsaya ma kina sauraron su ki daina bata lokacinki akan sauraro ko kallon wani bidiyo wanda zai koyar da ke yadda ake botsarewa ga miji yadda ake rashin kunya yadda ake fita daga salon mutunci a shiga salon rashin mutunci gida da kallama bai kamata da wayarki da kudinki da lokacinki ke amfani da su wajen a shawwaha miki tunani ko a lalata miki mutuncinki ko kuma a yi miki sanadiyar da zaki je ki halakar da rayuwarki ko ki bata mutuncin a gidanki ko kuma ma har auren ki ya zama miki sanadiya auren ya lalace ko na abu makamancin haka Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu da iyalanmu Allah kuma ya kade mana dukkanin fitintunu Allah kuma ya sa albarka a cikin zuriyarmu waɗanda suke fama da matsaloli a gidajen auren su muna addu'a Allah ubangiji ya kawo musu mafita masu neman addu'a na haihuwa Allah ya ba su yaya masu albarka wanda suke da shi Allah ya raya musu akan sunna masu neman miji Allah ya ba su mazaje na gari wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.